ne ne kan qur'ani ku doki tudu to malam balan dalil yayi kokari yayi gabatarwa ya fadi kwanan wata ya fadi komai da haka abinda muke farawa da shi shine dan hadin ya kamata ya rinje tunani da Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam Allah madaukakin sarki sai ba wa dan adam hankali ya ko bashi basira haka Allah dan Allah ta'ala ya wa dan adam dukkan wani abu dan adam yake bukata Allah ya tattala masa shi kin kafin zuwan ka bayan kasa sai da Allah ya tattara ma dukkan abin da zaka zo ka ji dadin rayuwa da shi sai Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum Allah ya ce shine wanda ya shimfida muku kasa alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa bina'an yajina muku sama daga saman nan wa anzala min as-samaa'i ma'a sai Allah ya ce saukan muku da ruwa daga sama in ya saukar da ruwan kuma fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da wannan ruwan Allah yake fitar muku da kayan abinci da kayan marmari duk wani abu da kuke bukata dan ya zama arziki ya zama abinci a gare ku kaga kin kafin ka zo duniya Allah ya tattala ma komai da komai shi sa wani gurin tun da ya fara daga wajen kalakal insani min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم حركة جبرين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وأن لنا قيامة تتلم بما لتعنى بالنجم ألا ما يجبت ما لتتلم بما لكم تعنى بالنجم ألا مدو كيسر كيما Allah tabaraka wa ta'ala bai mana wannan tattali ya kamu bayan kasa Allah bai bamu haka kawai Allah madauki sai kamar yadda fada ya bamu hankali ya bamu tunani ya bamu dokoki me amfanin wannan hankalin dan mu fahimci gaskiya da shi me amfanin ido da Allah ya bamu shine dan mu gaskiya da shi me yasa Allah ya bamu hankali shine dan mu tunani mai kai kawo akan abin da ya dace da wanda bai dace shi sa za ga mutanen da karshe suke komawa wutar jahannama rashin amfani da wadannan shine ya musu wala kad tarana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum al-ghafilun kaga da musu amfani da hankalin su ba zuciya musu amfani da jinsu da ganin su sai Allah ya ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun bi dabbobi lalace shi sa ɗan adam in baya amfani da hankalinsa baya amfani da dokokin Allah baya amfani da ganinsa da tunaninsa za ga ɗan adam ya koma rayuwa irin ta dabbobi sai ga ɗan adam ya zama wani dabba dabba duk abin da yake shine daidai bai san shi ba duk abin da ya san cewa wannan abin kuma daidai ne ba ruwan sa ba abin da yasa yake shafe shi wannan shine hikimar da yasa Allah madaukakin sarki yake aiko manzanni dan su koyar da mutane abin da shine ya kamata shi sa Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin wannan shine tafarki nan dake kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira da ilimi in baka da basira baka da ilimi zaka zama kamar dabba yanayin da Najeriya take ciki yanayin da ya kamata mu amfani da ilimi mu amfani da hankali mu amfani da tunani dan mu fahimci cewa wai wani irin yanayi Najeriya ta fada a halin duk wani abu da ka sani mai kyau to a Najeriya an kawar da shi ko kuma za a kawar da shi a ran gaba na farko dai ka san Najeriya tun a karin sama na farko ta ce ita ba kasa bace mai addini domin ta kira kanta da secular state haka section 10 na 1999 constitution ya faɗa cewa Najeriya secular state ce ba ta da addini sai dai section 38 ya ba kowa dama freedom of religion ka je ka addini daga gana ma da haka a Najeriya wani zai iya cewa wannan speaker yake Ubangiji ke bauta masa baka da yadda kake magana ne. Wani zai ce zoban nan ne Ubangiji sa, wani zai ce kiso ne Ubangiji sa, wani zai ce a sani ya ce Ubangiji ba yadda zaka ji. Saboda ita kasar ba ta da addini, balle ka ce addinin Najeriya za ka. Sannan kasar ta ba kowa freedom na addini. Bayan wannan matsalar sai muka zo muka samu matsala ta rashin tsaro. Matsalar rashin tsaro, ba wanda yake jin cewa yana da tabbas a gidansa a yau, ba wanda idan ya bar nan gurin yake da tabbas zai je gidan lafiya. Balle a ce kai hanyar Zamfara ko kai Kaduna ko kai Sokoto ko kai Kebbi ko kai Kogi ko kai hanyar Jos-Jos Buram din nan, baka da tabbas a cikin rayuwarka. To bayan rashin tsaro da muke da shi, sai kuma me? Ga rashin abubuwan gudanar da rayuwa. Abinci a Najeriya matsala, abubuwan yau da gobe matsala. Kasashen da basu kai mu ba, za ka je ka tsira abinci ba matsala bane a cikin su. Bari ma misali da Ghana da Niger. Zai wahala ka je Niger, ka ga ɗan Niger komai turistinsa ya fito ma da abinci babu nama. A Najeriya ba. Yanda zan ce wanda yake da iyali ne, wanda ya abinci da nama a gidansa ya daga hannu za ka sha ma baki. Zuwa na Nijar na ƙarshe ina jin kwana biyu ne ko kwana uku. Amma ko so ɗaya ba a ɗauke wuta ba. Na ga ɗauke wuta ne saboda katin wutar da muke gidan, wannan katin ya tsare. Amma a garin ba a janye wuta ba. Haka idan mun je Ghana, na je Ghana na yi kwana biyar. Har na gama rayuwata a Ghana na taho bayan da aka ɗauke wuta. Amma Najeriya haka muke? Ba tsaro, ba abinci, babu kayan rayuwa. Wanda kuma ɗan adam da waɗannan yake yin motsi. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Idan muka fito wannan Najeriya da har yanzu, za mu ga cewa matsalolin da muke ciki mai fi damana. Abu na farko da yake damana waɗannan matsalolin da muke ciki, na rashin tsaro, na rashin abinci, na rashin shugabanci, na rashin kaza, na lalacewar komai. Abu na farko da ya zama dalilin wannan shine saba ma Allah. Shugabanni saba ma Allah, mabiya saba Allah, kowa ya abin da ya ga dama. Al-Fudayl ibn Iyad yake cewa Allah bai taɓa ɗauke ni'ima ba sai da wani sako da aka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ba abin da ke tabbatar da ni'ima sai biyayya ga Allah. Kuma Qur'ani yake da wannan. Domin Allah ya ce walau anna ahlul qura amanu wattaqu لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. Da sai mutanen alƙarya, mutanen gari za su yi imani kuma su tsoron Allah, da mun bude musu albarkatun sama da ƙasa. Amma sai dai sun ƙaryata, wannan ya sa muka jamke su da abin da suka tsince su da ruta su na aikata. Kuma ko kuna cikin ni'imar, in dai za ku dage da saba ma Allah, to wannan ilimin za ta kawo. Misali Allah ya gaya mana, ya ce wa daraba Allahu masalan qaryatin kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kaffarat bi anhum illah fa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasnaw. Allah ya buga mana misalin wani gari, garin ya kasance alqaryat ya kasance aminatan mutma'inna, ga aminci, zaman lafiya, ga nutsuwa. Kamar mun ce Allah wasu irin nutsuwa yake ya ci harisku har ga jamin kulli makali. Abincin ta da arzikin ta yana zo mata a yalwace ta ko ina. Idan aka zo aka ce ga zaman lafiya, sannan ga arziki yana zuwa, waye zai samu matsalar rayuwa? Babu. Amma suna cikin wannan fa kafarat bi al-umillah sai suka kafirce suka butulce wa ni'imar Allah. Fa adaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un. Sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa, tufafi na rashin zaman lafiya, insecurity, saboda abin da suke aikatawa. Sai ka ɗauka ka ce da Najeriya ne, duk mutumin da zai iya ba da labarin shekara 30, 40, 50 baya a Najeriya ya san ba irin wannan rayuwa ake. Ya san rayuwa ce ta aminci, ya san rayuwa ce ta zaman lafiya, ya san rayuwa ce ta ba wani yunwa, ba wani damuwa a ciki. Amma saban Allah shi zama da wannan. Amma asabakum min musibatin fadma kasabat aydikum wa ya'fu an katir. Da ba dogata miku na musiba, abinda hannunku ne yake aikata muku, dan ma Allah yana yafi da yawa. shi sa Allah yake da annabi sallama ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa arsalnaka lin-nasi rasula. Ina da yakin dalilin da ya sa muka tsaya kanmu a cikin wannan halin shine zalunci. Zalunci na shugabanci da zalunci na mabiya a tsakanin su. Zalunci shugabanci da zalunci na mabiya. Zalunci shugabanni na farko. Na farko ba su yadda su yi aiki da dokar Allah ba. Amma sai suke amfani da man-made law. Dokar da mutum ne ya yi. Misali a Najeriya muna da constitution. Wannan constitution din shine supreme. Ba wata doka a Najeriya a gurin constitution ba abujina ba. Wannan dokar ko Allah ne ya kafa ta. In dai ta zama ta ci karo da constitution, to constitution dai zama zai sama. Haka yake a gurin su. Sannan suna da sauran dokoki da suka yi don gudanar da ƙasa. To amma ita dokar ana bi? Ba a bi. Domin ita kanta dokar ta faɗa cewa wajibi ne a samu abin da ake kira separation of power. Separation of power shi ne ya zama executive suna cin gashin kansu, legislative suna cin gashin kansu, sannan kuma judiciary suna cin gashin kansu. To amma yanzu duk abin da shugaban kasa yake so a kasa, wannan yan majalisa na tarayya da senate za su goya mai baya. In abin ma ya je kotu za su goya mai baya. Kaga babu separation of power. Kaga dokar da suka kafa babu su yadda da ita ba. Duk abin da shugaba yake so na ƙasa, ƴan majalisa kowanne ya goya mai baya. Sannan iya daga cikin abin da suka tsara a ciki suka ce a samu rule of law. Rule of law ma'ana can kana so ka fassara shi shine nobody is above the law. Ba wani mutum da ya fi ƙarfin doka. Shi ta za ka je constitution tun daga section 1. Section 1 ya yi magana a kan supremacy na constitution, shi ne constitution ya kowace doka. Na biyu, subsection 2 kuma ya yi magana a kan cewa kowa yana ƙarƙashin doka, har shugaban ƙasa yana ƙarƙashin doka. Da haka da doka za a yi. Wannan dokar da kake gani, sai da gane akwai zalunci a ciki. Amfanin ɗan majalisar jaha, ɗan majalisar tarayya da senate shi ne su ringa duba abubuwan da exactly suke yi. Za su yi doka, sannan za su yi check and balance. In an kawo wani abu su duba su gani, zai cutar da al'umma ko ba zai cutar da al'umma ba. Kai constitution ya ba su dama, suna da damar da za su impeaching shugaban ƙasa. In ya zo da abin da ba daidai ba za a iya impeaching sa, in gwamna ne ba za a iya impeaching sa. Ko ba akan komai ba, akan abin da ya shafi ita wannan al'ummar. Abin da ya shafi ita al'umma din, duk abin da aka zo za a cutar da al'umma, to wajibi ne ɗan majalisa ce abin da ya kamata. Amma yaushe ka taba jin cewa ga wani abu da zai cutar da al'umma? Ƴan majalisar tarayya ko senator sun miƙe suke ba su yarda da wannan ba. Idan ma kalli ku, hatta gwamnati da muke kalla su kan suna da damar da suke. Su kan suna da damar da za su neman masu masu biya, amma a cikin sai abin da ake gudanar da rayuwa shi ne zalunci. To ko ma talaka mu ta da junanmu ba. Yanzu aka ɗauki babur ɗinka ko mota ko keke da kawai mai face, in dai baka gurin in ya duba ya ga kofa guda ɗaya, to zai samu allura ya ƙara kofa guda biyu. Idan 200 ne za ka ba shi 600, kuma tare da cewa ya lalata mace zai wannan. In ka kalli securitin da muke da su, ka ɗauko wani daga cikin 'yan sanda da wani daga cikin sojoji da suke tsaya a kan hanya, su kansu ba komai ba ne yake tsayar da su a kan hanya, shi ne karɓar kuɗin mutane ta hanyar tilas. Dole ne ma kafin ka zo za ka tattali wannan kuɗin don ka ba su. A junanmu bai kyale kowa ba. Mutum da matarsa zalunci, mutum da 'ya'yansa zalunci. In ba zalunci ba, za a ga mutum gaba ɗaya albashinsa bai fi 50,000 ba. amma ya je mata guda hudu wannan ne zalunci kuma in ya tashi sai ringa neman hungoni masu sauki ina cikin gari ne ya kai wata rimin kebe ya kai wata gawa ya kai wata kurna ya kai wata bakirawa kaga dukkanin hayar ba ta wuce wata 6,025 ba da gaba ɗaya gida hudu zai biya 200,000 ne ba zai je irin sirri da zaki ba inda zai biya 700,000 miliyan ɗaya miliyan ɗaya 500,000 a gida kwaya ɗaya to wannan zalincin da muke usashen mu iya daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki ya zare kansa daga cikin al'umma domin Allah da kansa hadisul qudsi ya faɗa ya ce inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram na haramta kaina zalunci na sanya shi zama haramun a tsakaninmu na daga cikin abin da ya jamu da wannan matsalar shine corruption cin hanci da rashawa wannan cin hanci da rashawa kar ka dauka sai yan sanda kar ka dauka sai soja kar ka dauka sai kotu a ko ina ana wannan cin hanci da rashawa me cin hanci da rashawa ka bada kuɗi ka karba abin da baka cancance shi ba to a makaranta ma ana a bayar da kuɗi a karba certificate na ƙarya a bayar da kuɗi a ci jarabawar ƙarya duk wannan ana yi to wannan corruption shi ma iya daga cikin abin da ya taimaka ya jawo wannan matsalar da muke ciki ta tsanani da kunci kuma hatta da yawa daga cikin hukumomin da ake tsarawa domin su yi maganin corruption a ƙasa to su ma waɗansu daga cikinsu da corruption ɗin suke rayuwa na daga cikin abin da ya sabbaba mana shi ne cin amana al'umma cin amana shugabanni suna yi talakawa suna yi bari mana misali akan talakawa cin amana su lokacin zaɓe ya zo ka zaɓi wani mutum da bai cancanta ba ko kuma akwai wanda ya fi cancanta sai dangantakarka da shi kana ganin za ka samu wani abu ko kuma duk lokacin zaɓen ya baka wani abu to wannan cin amana ne domin ka je ka taimaka an ɗauki jagorancin al'umma an ba wa mutumin da bai cancanta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim yace idza zuyyat al-amana fantazir sa'a idan aka tozartar da amana to ku jira tashi alkiyama sahabbai suka ce kaifa ida'atuha ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya ne tozartar da amana ya ma'aikin Allah yace idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a in kaga ana bayar da abu ana danganta shi zuwa ga wanda bai cancance shi ba to ka jira tashi alkiyama ɗaya ce daga cikin musibin tashi alkiyama akwai shugabanni da yawa kai kanka idan aka ce a cikin ɗan takarkar nan sun fi kowa za ka ce ba su ba suna nan da yawa wayansu a ƙasa wayansu a jiha wayansu a local government wayansu a matakin senate wayansu a matakin rep wayansu a kaza wayansu a kaza to mutumin da ya yi wannan cin amanar shi kuma baya so a ci amanarsa domin idan za ka zaɓi mutum dole ka zaɓe shi ne akan competency wane ya cancanta zai iya duk wani requirement da ake bukata wane ya zama gwamna zai zama ba na ya cancanta zama ko dan majalisa ko senator ko shugaban ƙasa amma ba saboda rashin wayewar mu kuma har yanzu mu gane mu waye ba za ga wani mutum kwaya ɗaya a Kano ko a Katsina ko a Kaduna shi abin da ya fahimci cewa wane ne dan takara ko ya cancanta ko bai cancanta ba shi zai samu ku kuma da yake wawaye ne sai ku yarda kuma ku je ku zaɓi wannan ne tun yana gidansa ya sha shayi rabar da talauci amma ya manta bai sanya shinkafa take ciki ba bai sanya fetur yake ciki ba bai san hanyar insecurity ba a jirgi yake yawo kawai sai ya zauna a fadarsa ya ce ku zaɓi wani a gwamna ku zaɓi wani a mataimaki ku zaɓi wani a sanata kuma sai mu yarda kuma da Allah ba su bai fi min ilimin addini ba la'alla bai fi min ilimin boko ba la'alla bai fi mu zama a cikin gari ba la'alla bai fi mu wayewa ba amma sai mu yarda kaga wannan cin amana ne dole ne a fitar da ɗan takarar da yake ingantacce kuma dole ne duk wani mutumin kirki ya zaɓi wannan ɗan takarar ingantacce domin a samar wa al'umma abin da za a yi musu mai sauƙi kullum na faɗa wani ɗan majalisa a Borno ana kiran su Betara na san aikace-aikacensa saboda zuwa biyu da nake yi da aikinsa da ba aikinsa ba duka tattarawa yake yi wa al'umma shi sa a local government ta biyu da duk inda yake wakilta yau idan bai tare fito takara ba wanda yake fito takara dan mulan zabe ka ba mulan zabe ka ba komai yana yi suna jin dadin mu'amala da shi to irin wannan mutanen ake so a zo a samu sama mu da kanmu mukan ci amanar junan mu tare da Allah mu dauki sarki yake mu kiyaye amana inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula to da kiyaye daga cikin abin da ya ga mana shine cin amana shugabannin mu ci amanar mu mu ma mu ci amanar kanmu da kanmu na daga cikin abin da ya ja mana shine rashin aiki da doka dokokin da muka tsara nayi bayani ba mu aiki da su ba mu aiki muka lissa section 42 na 1999 constitution yayi magana akan haramcin discrimination saboda addini ko yanki ko fata ko kabila ko wani abu ba za a bambance kowa da kowa ba za a yi adalci amma ina tabbatar ma kai ka san daidai ɗan kudu da ɗan arewa ba dai wuce a Najeriya ba bari ma misali an sace wasu yara a Oyo ba sai na lissafa ba ka ɗauki kalli irin matakan da aka ɗauka amma a arewa an sata a Kaduna an sata a Niger an sata a Katsina an sata a Kada wurare daban-daban an sata kaga an ɗauki mataki irin rabin wannan matakin za ka ce dokokin ba mu aiki da su domin muna nuna wani bangare kauna wasu kuma muna nuna musu kiyayya makalla abin da ya shafi injin wannan faɗan da aka yi ina jin nama da sunan jari amma dai a cikin manyan su suka haɗu suka tafi gurin shugaban ƙasa shugaban ƙasa ya karɓe su aka ba mutanen biliyan biyu tare da cewa za a samu kyamarori amma a arewa a kashe 60 a kashe 70 a kashe 80 ka taɓa jin irin wannan tagomashin shi ya biyo baya ya biyo wannan discrimination ne amma me ya ja wani ya ce to wannan laifin waye yanda zan tambaye ku ce wannan laifin waye abinda za ku ce sai za ku ku laifin shugaban ƙasa ne ba laifin shi ba ne laifinmu ne mu ɗan arewa domin ba mu san kanmu ba ba mu san me ya kamata mu yi ba mu ɗan arewa laifinmu ne waɗannan ƴan jaridu da gwamnan da ya wuce da wanda ya biyo bayansa da wanda yake a kai da duk wani babban ɗan siyasa a garin su ne suka tattaru suka je gurin shugaban ƙasa da buƙatarsu yanzu kana tunanin bari mana misali a Kano akwai wata matsala da za ta taso da tafi al'umma kaga Dr. Rabi Musa Kwankwaso kaga Malam Ibrahim Shekarau kaga Dr. Abdullahi Umar Ganduje kaga injiniya Abba Gida Gida kaga su sun haɗu don waɗansu matsala ta Kano su tafi gurin shugaban ƙasa su karɓo mana za su iya sashe matsalar mu ke kenan ba za su iya ba sai dai wannan yana faɗa da wannan wannan yana gaba da wannan shi wannan dole jagora ne shi kuma wannan dole mabiyi ne wannan dole kaza ne wannan akan wannan rigima kawai yake ba akan rigima al'umma ba akan rigima al'umma ba kuma yana daga cikin illar da aka yi mana a arewa ka kalli duk wani gari na arewa sai kaga da tsohon gwamna da sabo ba a shi kalli digawa ka taɓa ganin da su Lamido da wannan ne dan Modi da Badaru da Saminu sun hada waje ɗaya dan matsalar jigawa sun tafi federal government su fato hakkin jigawa ba za su yi wannan ba mu kalli kwanan abin da ya faru a Zamfara ana rigima da karamin minista da Abdulaziz Yani da kuma gwamna Dauda dama kyalin su Yariman Bakura duk kyalin waɗannan waɗannan guda uku kalli irin bala'in da Zamfara suke ciki amma sun zo suna faɗa da juna suna yi juna sharri ko kuma suna faɗar abin da suka sani game da juna dan ba zan kira sharri ba ko in ce daidai ne ko ba daidai ba ne amma dai suna faɗar aibin juna ko yaransu suna faɗar aibin junansu ma'ana dai suna rigima da junansu amma ba za su haɗu su ukun nan ba su haɗu da sauran domin matsalar insurity da ke zamfara dan akalla na akalla a samu sauki kaga ba za su yi wannan ba amma su waɗanda suke na kudu suna iya hada kansu shi isa in suka nemi abu za mu za a samu amma mu mun nema ba ma ma nema balle mu samu da haka kullum mu argima muke da tashin hankali to da haka akwai rashin aiki da doka kai akwai rashin shugabanci na gari akwai rashin shugabanci na gari wane ne shugaba na gari shi ne shugaban da kullum abin da ke cikin rasa shi ne al'ummarsa jin daɗinsu da walwalarsu da kwanciyar hankalinsu amma ba abin da shi shugaban zai samu ba na lamana gane shugabannin da su rike ku da gaskiya kullum suna kokarin su promoting abubuwan da za su taimake ku amma 80% na shugabannin Najeriya a ƙasa mutum yake ko a jaha yake ko a local government yake 80% din su ba su da wata bukata sai dai samun kuɗi da tara su dan kashi talauci ƴaƴan su kashi talauci dangi su kashi talauci wannan shine abin da yake a gaban su dan haka duk hanyar da za su samu kuɗi za su kariya ne kamar na aka zo aka ce mana idan an cire subsidy talaka ne zai ji dadi dan Allah da aka cire subsidy dadi wa kuka ci ko wahala ka shiga yanzu aka zo aka ce ga wani tax reform bill shi ma wannan tax reform bill din an gabatar da shi talakawa ne za su ji dadi kai yaya wani talaka zai ji dadi duk policy din ba wannan talaka a ciki ba wannan talaka a ciki to shugaba na kwarai shi ne wanda zai aiki da doka in gwamnatin musulunci ke aiki da dokan musulunci sannan kuma in irin wannan kwamatalin ne ya aiki da dokokin ƙasa dan ya zanto cewa ya taimaki al'umma ya kai suwa gashi dan na rantse muku da wallahi tallahi billahi da za a ce za a yi aiki da constitution yadda yake a yi aiki da dokokin ƙasa yadda yake wallahi da za a tuma ba a cikin wannan halin ta zaba to ba ka aiki abin da suka ga dama suke to wannan iya daga cikin dalilan da suka sa muka tsinci kanmu a halin da muke ciki wato iya daga cikin abin da ya jefa mu wannan hali shine rashin kauna da kishin ƙasa duk dan Najeriya ke samu dama yanda za a samu wani a cikin nan a bashi gwamnati sai ya sace kuɗin kaga dai a masallaci ne ana bashi zai fara sace mutane kuɗi saboda mai ba kishin ƙasar sai kishin aljihu kuma kudin nan fa yanzu aji buwa mu da kudi amma muna rayuwa ko ba mu rayuwa muna rayuwa su ba kudi amfanin su ne ka ci ka sha kai sira kai magani dan ka samu damar bautata wa Allah wannan kawai shi ne amma an ba haka ba in duniya ce za ka gama tarawa iya wanda za ka ci kai sira su za ka yi amfani da su sauran za ka aje su kuma za a ma hisabi a kansu to da ka iya da cikin abin da ke dama da wannan shine rashin kishin ƙasa ko yankin yanzu ka dauko arewa tun da gane bamu da kishin yanki duba halin da arewa take ciki tun daga zamanin PDP har zuwa wannan zamanin da APC kullun arewa baya take kullun arewa baya take kullun arewa baya take amma tambayar da zan yi ka taba ganin ƴan arewa sun hadu dan ya zan cewa wannan yankin nasu sun yi abin da ya kamata a kansa yanzu ka dube da gwamnati ke tafiya a yanayin da gwamnati ke tafiya ba mutanen da suke promoting wannan gwamnati irin yan arewa mawakan arewa influencers na arewa yan siyasa arewa gwamnonin arewa yan majalisa arewa sanatocin arewa da yawan su kai da talakawan arewa duka ba abin da suke promoting sai wannan gwamnati ana na kallin kuma gwamnatin kuke so ku rubuto ajandojin ku akalla guda 15 ko 20 ku zauna da shugaban gwamnatin mun yadda za mu yi ku amma in mun yi ku za ku yi mana kaza 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 wannan shine wayewa amma wani shinkafa buhu ɗaya fa ka ba shi da 10,000 zai fito rinka zage-zage a media shinkafa ba da 10,000 wani 100,000 aka bashi wani 200,000 aka bashi akan wannan ya fito yana yin abin da yake ganin shi ya kamata to kaga ba mu da kishin ƙasa ba mu da kishin yankin iya da kishin abin da ya ja mana kai gaba ɗayan ma ba mu da ƙaunar juna mu abin da muna musulmai ma Allah yake musu juna haka Allah ya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake matal mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathal al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'ir al-jasad bi-sa'ir al-umma mu kamar gangaji kine yanda wannan dan yasa zai fara zai karkare Allah kiyaye to sai duna ki gani sai na duna da kai amma dan Allah haka muke ji yanzu kana jin ciwon kana jin pain da yanzu fara take ji kana jin pain da yanzu kana take ji kana jin pain da yanzu ko take ji duk wannan biya mu da take ji ka kalli fa irin addanci da ake mana kwanan da aka samu general na soja meje general na soja na arewa dan ta addan da suka kashe shi amma wani mataki aka dauka general kaliya kawai wadannan din iska a jos suka tare shi suka kashe shi wani mataki aka dauka kwanan nan wadannan dattijai guda biyu daya shugaban kungiya ne na Izala daya shugaban PDP na APC ne na local government duka yanzu an kashe su to kana jin wannan abun yana da cikin abin da ke damun ka a rayuwarka yayin gwa take ci wannan matsalolin sai suka sabbamin mana da insecurity da yunwa da fatara da koma baya da rashin haɗin kai wannan shine halin da muke ciki a yanzu kuma waɗannan dalilan su ne suka damana amma me abu na farko da zai gyara mana wannan al'amuran wallahi shine samar da shugabanci na gari shine abu na farko wannan shekara ce take ji a ranka cewa ba wanda zaka zaba dan zai baka shinkafa ba wanda zaka zaba dan zai baka taliya ba wanda zaka zaba dan zai baka kudi a'a wanda zaka zaba shine wanda zai yi kokari a samarwa da wannan al'umma sauki kuma wannan ba ana magana shugaban kasa bane kawai ko a ina ne ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko dan majalisar tarayya ne ko senata ne ko dan majalisar jaha ne ko chairman ne na local government kar ka zabi kowa sai wanda zai kawo annan al'umma sauki yanzu idan taliya kake zabe ina wacce aka baka a 2023 tana ina idan aka baka ce ina wacce aka baka a 2023 idan kudi kake ina kudin da aka baka a 2023 ina ce to zaka zo karbi kudin da zaka yi amfani da shi a sati daya amma kuma zaka yi shekara hudu kana cin wahala kuma duk matsalar da kuke ganin muna ciki wallahi ku dora ta akan lebin mutane guda uku in dai a shugabanci ne gwamnoninmu sanatocinmu refsinmu yanzu gwamnonin nan gaba daya inda za a zo a ce a grant ɗinsu an janye musu biliyan 5-5 haduwa za su tafi gurin shugaban kasa dole sai an damu sun ba haka ba kuma ba za su yi kaza ba dan Allah wannan kudin sun kai darajar mutanen da ake kashewa malam kullu lalancin da ake mana fa mace aka kama ta wani ya zo yana rafinta aka yi bidiyo aka turo mana mu gani dan bakin ciki ya kashe wani yana ba ni labari aka tsira yace wani abu da yake ba shi mamaki shine waɗannan yan ta'addan suka shigo gari suna shigo wannan garin kawai sai suka tarar ana suna an sa metro sai tana tafasa suka ce ina jinjirin aka ce ga jinjirin kawai suna karɓar jinjirin kamar wani abu ƙarfi ya ce masa kawai suka tsoma shi a cikin metro shi ana fa al'umma mu a wannan kaskancin muke rayuwa fa kuma shugabanni suna nan ba inda suka je yan majalisar tarayyan na nan sanatocin na nan gwamnonin na nan wanda ina tabbatar ma waɗannan da za su kalli shugaban ƙasa su ce ga matakin da suke so a ɗauka dan in zanto an yi maganin wannan matsalar wallahi da za a yi maganin matsalar amma da yawa daga cikin gwamnoni ba abin da ke damuwa da su sai kuɗi da siyasa yau za a kashe muku mutum 20 gobe za su je su yi taron siyasa yau za a kashe muku mutum 50 gobe za su je su yi taron siyasa yau za a kashe muku babban mutum gobe za su je su yi taron siyasa me yasa saboda suna ganin mu wawaye suna tsimna mana hukunci cewa mutum ma kai ne domin in ba tinkiya ba yadda za a zo ana kashe ka sannan kuma kana tare da mutum shi yasa bana manta na taba ganin jawabi na Malam Abdul Salim yadda shi yana shugabannin kasa murna saboda sun samu mabiya tuma kai eh mana ana mutum murna saboda wanda suke jagoranta ba za su dauka kowane irin mataki ba ko da matakin kai amfani da ƙuri'a ne wajen ka canja mutum ba za su iya ba to wallahi bugani mu daina damuwa da wani shugaban kasa gwamnonin mu ne matsalar da yawan su sanatocin mu ne matsalar da yawan su yan majalisun mu ne matsalar mu da yawan su manyan ƴan siyasar mu da ke iya taba alli da wanda ya kamata su taba alli to waɗannan su ne matsalar ko mu kuma ba mu da hanyar da za mu yi maganin su mu ba 'yan ta'adda ba ne mu ba 'yan rigima ba ne mu ba 'yan jaba ba ne abin da za mu yi shi ne wannan ƙuri'ar wacce da taka da ta limami da ta fasto da ɗaya ce to wannan ƙuri'a da ita za mu yi amfani mu zaɓi mutumin kirki wanda zai mana abin da shi ne ya kamata amma idan muka je muka yi abin da ma ga dama to akwai ranar da za ta zo kuma za mu ci gaba da ganin abin da ba shi muke so ba da aka iya rikicin abin da zai ba mu mafita shi ne koma zuwa ga Allah zan rufe da wannan mafitarmu ta farko shi ne koma zuwa ga Allah mu koma gurin Allah duk wannan bala'in da muke ciki mu gyara tsakaninmu da Allah na ga mana ayar walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakfurun in mun koma zuwa ga Allah da gaske to shi kuma Allah madaukakin sarki ya mana alkawarin zai ba mu rayuwar jin daɗi dan Allah da kansa yake man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun duk wanda yake aiki nagari mace ne ko namiji yana mu'mini to za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi rayuwa tsarkakakkiya Muhammad al-Amin al-Sijjiti a cikin Adwa'ul Bayan yake wannan falanuhyiyannahu hayatan tayyiba a cikin duniya ne ashe inda za mu yi imani mu aiki nagari mu koma ga Allah Allah zai ba mu rayuwa ta jin daɗi bayan wannan sannan Allah madauki sarki kuma zai sace sai Muhammad Amin ce yace domin ga karina nan ta nuna ga abin da za a yi musu a lahira amma abin da yasa muke ganin wannan kuncin sai da Allah ya gaya mana wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adabu al-akhirati ashaddu abqa Allah ya ce duk wanda ya kauda kai daga littafin wanda ya kauda kai daga shiryarmu to rayuwar kunci ta tabbata a gare shi dan Allah ya ji rayuwar kunci muke ko kuma rayuwar daidai malan a tsakanin mu fa abin da zamu iya daina mun ki mu daina madina tana nan na yawo a tsakanin mu ba dare ba rana yanzu an samu wayewa hajji na ake da matan aure yan matan mu suna nan ba abin da suka shagaltu da shi sai lesbianism mace da mace maza ta homosexual ba abin da muka damu da shi sai wannan sai tsafi ai asiri ai tsafi a saki zuciyar gwamnati a ci amanar al'umma to wannan shine abin da muka sa gaba shi sa muka samu rayuwar kunci muka samu rayuwar kunci halin da muke ciki a yi to gaskiya mu koma ga Allah an mun koma ga Allah to Allah zai karbe mu shi sa Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam suratul anam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن كفت قلوبهم وزين لكم الشيطان ما كانوا يعملون الله يقول من أيك من كأيك والأمة ديوا كافون كي من ذني سلك كريتا لما جاءت كما كما تلوتي يتشوكا يرشن زمن لا فيها يقول شي يرشن ولا amma Allah ce me yasa muka yi musu haka mun yi musu haka ne dan su zo su kankanta a gaban mu su dawo zuwa gare mu da insecurity da yunwa da fatara da zalunci shugabanni da muke da shi da cin amana talakawa tsakanin su to duka wannan Allah ya aiko mana da bala'i ne yanzu dan mi ne dan mu kankanta a gaban Allah mu gyara tsakanin mu da shi ko mu roke shi amma sai Allah ya ce falaula idza'akum ba'sa tadarru dan mi lokacin da bala'in mu da musibin mu suka zo musu muskaskanta a gaban mu ba Allah ya ce cuta biyu ce duk wanda haka bala'i ya zama su bai koma zuwa ga Allah ba sai ya da matsalar cuta biyu walakin kasat qulubuhum zukatan su sun bushe ba ta jin wa'azi ba ta jin azaba ba ta jin gargadi sannan annabi wannan yana da ku shaytanu makan ya'malun sannan shaytan ya kawata musu abin da suke yi suna ganin daidai ne da haka yan uwa matakin mu da kuma koma zuwa ga Allah na biyu matakin mu na samun nasara wallahi shine ya zanto cewa mun zabi shugabannin da za su yi aiki da dokokin kasa yadda suke mu zabi irin wannan shugabannin wannan shugaban masu tausayi masu jin kai wanda al'umma suke a gaban su wannan yana da cikin hanya har da mu zabe wannan zaben na sha fada na fada a hudu bayan wajen mai nisa zabe ne tsakanin azzalimai da talakawa zabe ne tsakanin macuta da wanda ake cuta zabe ne tsakanin maciya amana da wanda ake cin amanarsa da haka dole talakawa dole al'ummar musulmi su zaɓi mutumin da zai kula da addininsu ya kula da yanayinsu na rayuwa kar ka yarda ka zaɓi wani mutum sai ba ka dubu goma su ba ashirin zuwa a yi zaɓe a kan credibility a musulmi wani sai zai ce an kun zaɓi mutanen kirki ba za su ci ba a'a sau nawa aka zaɓi mutanen kirki suka ci lokacin da malam ibrahim shekaru ya fito zai takarar gwamna ya ɗauka zai ci ba shi da kansila ba shi da gwamna ba shi da chairman ba shi da kowa abin da yake da shi shine Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma talakawa kudin nan su ne suke goya mai baya amma saboda Allah shine kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha yake shekaru ne gwamna a 2003 a 2003 kuma aka ce shekaru zama gwamna 2003 yazo 2007 yazo har 2011 to da haka in mun sa mutanen kirki a gaba mun yi zaben nan dan Allah to za mu yi nasara kaddarama mun za mutumin kirki amma ba mu ci ba mun yi abin da ya kamata kuma mu ba mun yi kuma Allah ta yi fattakullaha masafatu to wadannan za su ce maka mana sannan in nace a zaɓo wanda suka tantance ba fa sai gwamna ko shugaban kasa ba ɗan majalisun da za su tilasta gwamna yanzu a baya zamanin Goodluck Ebele Jonathan mun ga yadda Senator Kawu Sumaila lokacin rape ne da shi da Aminu Tambuwal suka ringa rigima da federal gama akan abin da zai cutar da arewa a zamanin Buhari mun ga yadda su bi Kola Saraki suka ringa rigima da Buhari akan abin da suke ganin cewa zai cutar da arewa ko zai cutar da al'umma sannan zamanin Obasanjo mun ga marigayi a gali na Abba Allah cikin sa da rahama mun ga yadda ya ringa gwagwarmaya yana rigima da shugaban kasa bai yadda a yi ta zarfe ba bai yadda a cutar da mu ba amma su ne sunan yanzu ga abin da ya kawo yassa kawai shi ne wani ba irin waɗanda muke so muna son mu samu jajirtattu wanda za su ɗauko wannan al'ummar daga halin da suke ciki su dawo da ita kan daidai amma ne yanzu akwai 'yan kaɗan daga cikin su wanda kila za su iya yi ko kuma an fi ƙarfin su ne amma dai wannan shi ne abin da yake faruwa kuma wannan shi ne halin da muke ciki a kan su ne muke neman mafita lallai mu ji tsoron Allah mu yaɗa wannan manufar mu yi zaɓe don Allah ba ta muka yaɗa wannan kwana ba duk wanda za ka zaɓa ka tabbatar ya cancanta ka zaɓe shi wannan shi ne za ka zai saka kuɓuta a gurin Allah kuma wannan shi ne zai taimaka mana abin da na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda dai kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. من سوراري تبتتي محاضرة تكسن أواتا كسن أوا بامن كبير ومن سياني أكن أوا إيسا بدا أكوي أبركة تيدي سري أكوي سنة تيدي جزاء أسا إن شاء الله. Shiyasa muka dauki yayi program din na awa ta, kuma Allah ya takawa barista Ishaq Adam da alkhairi. Amin. Abin da ya farfada mana din nan kuma Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi. Amin. Taliki da zan yi abubuwa ne kamar haka a takaice. Abu na farko, malam ya fada mana halin da kasan mu take ciki. Wannan ba sai an yi bayani, kowa yana ji a jikinsa. Abubuwa yanzu duk wani ɗan Najeriya yake so ka faɗa mishi, ka ce ana kaza ba kaza ba kaza ba kaza, sannan ya gane to tinkiya ne. Babu wani mutum mai hankali ko a birni ko a ƙauye, ko yana da ilimi ko bai da ilimi, za ka ce mishi halin da ake ciki bai san halin kuncin rayuwa ake ciki ba. Babu tsaro, babu magani a asibiti, babu ilimi mai kyau, babu wutan lantarki, babu ruwan sha, babu kayan more rayuwa. Ga talauci kinkon ciyaman, talauci sarki kinkon, sarkin ƙarfi ya zo ya kajajjabe jama'a, kuma wallahi tallahi kinkon ɗin nan ba Allah ne ya turo shi ba, shugabanni ne suka turo mana shi. Duk wannan abubuwan da muke ciki na bala'i da masifa ɗin nan da muke ciki, wallahi kamar yadda barista ya faɗa, yin kanmu ne. Walamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha kul huwa min inda anfusikum. Suka ce yayin da muka dantsana musu wata musiba daga cikin bala'ai da muka dantsana musu, yayin da ta same su suka ce ta ina wannan? Allah madaukakin sarki ya ce daga gare ku ne, daga gare ku ne. Wato Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu a ƙasar mu ta Najeriya da waɗannan matsaloli. Babban masu laifi a cikin matsalolin nan mu ne gabaki ɗaya. Wannan a karan farko in nai kuɗin goro, kuma dambi na gane wannan matsalolin, mu ne babban laifin su. Ma in ma ba a jawo ma aya ba, ba a jawo ma hadisi ba, saboda me yasa barista duk ƙasashen da ya bada misali da duk ƙasashen duniya in ka je mun fi su arziki, kuma su ba su samu, ba su haɗu da wannan matsalolin ba. Me yasa Niger, Togo, Ghana, Benin, Cote d'Ivoire da wannan ƙasashen me yasa suka tsare garurukansu? Mu ba mu tsare garurukanmu ba. Me yasa a Ghana, a Niger in ka je primary school da secondary school, education ilimi mai inganci ake bayarwa? Ba ka da dalilin da za ka sa ɗanka private makaranta. Mu kuma nan kullum ina cewa babban lalacewa inda za ka gane. Misali ɗaya zan muku gane, makarantunmu primary da secondary sun lalace. Headmaster makaranta, headmaster fa na makarantar gwamnati, shi zai fito da babur ya ɗauko ‘ya’yansu guda biyu ya je ajiye su a private, kuma ya wuce wa inda yake koyarwa. Yanzu dan Allah akwai ƙasar mahaukata da ake wannan. To dan Allah, dan Annabi, dan Allah, wannan headmaster ɗin zai kamata ba a ce mishi ya rubuta resigning? Tunda inda yake kula shi headmaster ne, inda yake malami shi malami ne, inda yake vice headmaster, inda yake pro master, inda yake menene ya ki kawo ƴaƴan shi wajen shi kansa ya san akwai cuta a wajen malamin secondary principal zai fito ya tura ƴaƴansa boarding sannan kuma ya wuce makarantar raƙumi dodo ne kaga wannan ya tabbatar ma da cewa su kansu malaman da suke primary da malaman da suke secondary school sun san nan din nan da aka taru ba an tare ne dan ai karatu ba an tare ne dan ba aikin da aka samu ba a samu aikin dan sanda ba ba a samu aikin immigration ba ba a samu aikin banki ba ko central bank aka zo aka tsare a primary kullun ana tsinewa aiki ba wanda ya dauki aiki wai da daraja ne a primary nake aiki bari in kula in shiga aljanna akan wannan in karanta experience dina a secondary school in ba yaran nan ilimi mu hada kai ni menene ba wanda yake daukar wannan yau lokacin muna koyarwa a primary school 1993 zuwa 94 na koyar a primary school a karkashin nasara local government in aka ce supervisor zai zo makarantar da mu da hankalin mu a tashi mun yi lesson plan din mu mun kawo teaching aid din mu mun yi kaza din mu zo mu shiga a duba mu muna karkarwa mu shiga a duba aji a tambaya me nake sorantarwa amma yanzu ba wani supervisor da zai zo primary ko secondary malaman ma su san ya zo to menene ni na gani a garin Daura mata da suke koyarwa a wata primary headmaster makarantar ya rubuta report ya kai mini abin nan education ya ce waɗannan da wannan ba ta zuwa karatu koyarwa in suka zo ma hira suke ba ta shiga aji yana ajiye takardar ya mutu a satin aka ɗauke shi daga cikin gari aka kai shi can ƙauye saboda ya taɓa matan manya don haka komai ya lalace mun yi tafi ko mun yi musharaka ga baki ɗaya mu ko mun ki ko mun so ga baki ɗaya mu mun yi tarayya akan komai ya lalace duk wannan abubuwan da kuke gani ya lalace har yanzu ina tabbatar muku da cewa wallahi Najeriya za ta jaru kuma a cikin kankanan lokaci in muka yi abin da ya kamata ne duk wanda yake ganin wannan talaucin ba zai tafi ba duk wanda yake ganin wannan corruption din ba zai tafi ba duk wanda yake ganin wannan lalacewa al'amura rashin wutar lantarki da rashin magani da rashin tsaro ba zai tafi ba to bai san tarihin kasashen da suka shiga matsalolin da yake wannan ba kuma suka fita bari mu ba ku misali da kasar Malaysia kasar Malaysia ta shiga cikin masifar da ya fi na Najeriya a corruption a lalacewa al'amura a komai da komai sai Allah ya taimaki kasar mu Malaysia sai wani masanin addinin musulunci masanin boko masan malami na addinin musulunci malami na boko mai ido biyu sunansa Dr. Muhadir sai ya zama shugaban kasa Dr. Muhadir da ya zama shugaban kasar Malaysia me yayi a Malaysia sai ya rufe kasar ya toshe duk wata hanya ta corruption ta fitar kuɗi ya fita kasashen duniya duk inda ƴan Malaysia suke aiki in ya san ga akwai wani consultant Malaysia ɗan Malaysia yana America yana Europe yana Asia yana kasashen Laraba yana aiki ya kware a wani fanni zai je zauna da shi kidan Allah ka taho ka bar wannan aikin muna so mu yi fixing din kasar mu ka zama irin kasar da kake aiki ya kana bautawa kasashe kasarka ƴan uwanka ƴaƴanka ƙannanka jikokinku suna cikin bala'i baka zo ka bada gudunmuwa ba da ya yi convince din wannan mutumin ya gamsar da shi sai taho sai gashi dandanan cikin kankanan lokaci ya zo da team na mutane sama da mutum 100 yazo ya zuba su a ministoci ya zuba su a bankuna ya zuba su a famanin sakatare ya zuba su a fasaskal na gwamnati aka zo akai tsayar da aikin gwamnati ya zama so duk abin da ake a aikin gwamnati ana yi ne best of capacity da kake da wuce capability din da kake da akwai ka cancanta ka iya duk wani posting da duk wani mukami da za a faɗa interview za a duba record ɗinka a duba matsalarka a duba yadda kake sannan a baka confident people waɗanda suka dace na mutane duk suka rike manya-manyan madafan iko cikin kankanin lokaci Malaysia ta yi growing din abin da sadda ta shiga tana ana kirga ta daga cikin fast economics wanda suka yi saurin fita daga matsaloli shi da kansa Dr. Muhadir yake faɗa yace yayin da nayi wannan sai na ga muna da komai a ce Allah ya mana komai noma ire-ire abubuwa Malaysia ta kai inda ta kai kwata-kwata Malaysia ta fita daga cikin matsala da wani ne shugaban kasa Dr. Muhadir kadai yana da rubuce-rubuce yanzu ka je ka rubuta a Google Dr. Muhadir former president na Malaysia ka ga rubuce-rubucen da za a yi ma shine ya rubuta littafin gudunmuwar da musulmi za su ba duniya kuma duk wannan tajirbar da wannan abubuwan da Dr. Muhadir yayi ya kukkugo su ne a economics na musulunci a tattalin arziki na musulunci a gudanarwa na musulunci amana da sanin ya kamata na musulunci ko da bai ce shari'ar musulunci yake ba amma ya tuntuɓo abubuwan da musulunci ya lura a yi ya umarta a yi dandana ƙasa ta zama cikin ƙanƙanin lokaci ta zama yadda ake so kun san menene bayan shekara 30-40 Malaysia ta ɗauko hanyar komawa ruwa yana tsoho ɗan shekara 80 aka je aka taso shi aka ce abin nan da ka gyara zai rushe dawo yace to ai na yi sakar teniwa ne abuna ya ƙare mulki na ya ƙare aka canza constitution ya dawo Dr. Muhadir ya ƙara fifteen tenuwa ya ƙara fifteen ya gyara wasu abubuwa Malaysia ta tafi yau ya Malaysia take ka je Malaysia ka gani makarantunsu da komai nasu Singapore ka je ka tambaye Singapore ya Singapore take kuma ya ta koma yanzu wato wanda yake nuna ma din lalacewarmu da tabarbarewar al'amura matukar aka samu shugabanni in team ban ce shugaba ba shugabanni su yi team a zakulo mutanen kirki masana 'yan Najeriya a ƙasashen waje su dawo ƙasar ba sani ba sabo ba ɗan gidan former governor ba ɗan gidan former minister ba ɗan gidan former president ba ɗan gidan former inspector general of police ba ku ɗan gidan former general ba wane ya san wane ba wane kawalin wane ne ba wane yarinyar wance ce ba wane wane yake neman ta na rantse da Allah muka dawo muka yi haka within 4 years a cikin shekara 4 za mu fix din in Nigeria ai da gangan aka bar kasar ta lalace kuma an san suwaye suka lalata ta a yau muka samu wanda zai iya kwaso mana 50% kai 25% na kudin da aka sacewa Najeriya in wani zai tattara duk waɗannan ya kyale ma na baya from 1999 zuwa yanzu ya tattaro mana kudin ya isa a cikin din Najeriya ga hanya ta biyu mu samu wani zakakurin shugaba da zai tarkato wanda suke da rai na gwamnonin 1999 zuwa yanzu da ministocinsu da manya-manyansu duk waɗannan da kuke gani mu tarkaɗo su a fiddo mana kowa a amshi rabin zuciyarsa a zauna da shi a ce wane former shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa ba mu 50 wa fasan mun yafe ma 50 wana former minister ba mu 50 mun yafe ma 50 wana former kaza wana permanent secretary to kun ga wayan su boyayyun barayin da yawa daga cikin su permanent secretary na ministry state da na federal waɗannan wasu boyayyun barayi ne mafi yawan su da suke lilliba a cikin lema ba a ganin su da daraktoci da daraktoci da yawa daga cikin su illa man rahima rabbu. Yanzu ina gama wannan muhado wannan zai bugo mu ai fa mana secretary ne wallahi malam ba mi ta kace ke katan dala ba da kai nike ba duk lokacin da kai magana sai a rinka bugo ai in kace ta sa illa la tatune dan ni ba za a yi kudin gora ba in an je lahira za a yi bayani amma mu duk mutanen banza ne ku to da ai mun gani talauci kuka sa mu bala'i kuka sa mu in an je lahira in na kwarai ne ishuru ko mun yi kudin gora Allah zai ware ka. Dada wallahi shi yasa kullun nake fada ma waɗannan shugabannin foma da suka sauko muna magana dan Allah ku daina damuwa kace ai ni ban yi kaza ba na yadda ba kai ba amma mu ba za mu yadda ba idan mutiji ya tare mutum in ya ga tsumma kudu yake in muka je lahira sai a ce ba kai ba sai mu yadda amma mutanen nan gaba kide su suka tsora mu cikin masifa to kaga yaushe za mu samu to wannan sakafar ta Malaysia wanda zai wannan kwatan kuma har yanzu ni ban ganshi ba ban ganshi a jikin Tinubu ba ban ganshi a jikin Atiku ba ban ganshi a jikin Kwankwasa ba ban ganshi a jikin Obi ba ban ganshi a jikin ko Al-Mustafa ba duk waɗannan ban gansu a jikin su ba dan su ma sai mun anso kuɗi daga wajen su wallahi waɗannan je da na lissafa wallahi ban ga wannan suffa wanda zai karɓo mana kuɗi su suna cikin ka'ima da zamu karɓo kuɗi daga wajen su mu zo mu ce gidanka na Morocco da estate ɗinka na Dubai da gidanka na America da London da account ɗinka mai dubu kaza duk mu harhaɗa a yi total ba mu 50% to kaga kenan muna da jan aiki tunda waɗannan da suka fito ɗin su ba za su iya mana ba to abu na gaba me kamata a yi in waɗannan ba za su yi mana ba akwai hanya guda biyu hanya ta farko shine mu yi wane ne mai dama-dama to dama-daman ma na duba bakin na kowa wulik ne don haka abinda za mu yi nan gaba mu gayyato malamai masu tsoron Allah su zo a faɗi tarihin waɗannan mutanen a zauna sannan ma a iya ware mai ban kan ku ɗauka mai dama-dama wanda yanzu baya cikin gwamnati yake bayani ai da ya yi gwamnatin da shi aka yi tsiyar kawai ne ya zo ya muku zaƙin baki ai wallahi in na ƙasa a lokacin za a yi kaza kai da ka samu cin sun ya yi tsada ba kai ba sai yanzu layar tsayar da gulmukmin tiljihur marratayin manzo Allah ya ce ba a harbin mumini a rami sau biyu in ka harbe ni to ba zan sake saka hannuna ba ka jari ka zama na kirki je ka kai ta istighfarin na baya zan jaraba wani ashe yana da kyau wannan zai bayu a kan cewa ko ba mu shirya ba 2027 to kafin 2031 mu shirya fito da 'yan takara daga ɗan majalisar jiha ɗan majalisar tarayya sanata gwamna shugaban ƙasa duk wanda ya taɓa yi ku bar shi duk wanda ya taɓa yi ai ya mana burtsatse ya mana kaza ai wallahi ya yi empowerment ɗin banza wani empowerment talauci da ya sa mutane ba sai da suka sa mutane talaucin ba suke baliyatu da empowerment ku kyale mu yanzu duk ta darar gwamnati da na baliyatu da empowerment duk gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisar tarayya duk su daina kawai abinda suke so ku dawo mana da fetur kafin APC ku dawo mana da shinkafa kafin APC ku dawo mana da abubuwa kafin nan in ma kun ce ai ba zai yiwu ba to ku raba mana 50 fatan ku rarrage ku dawo mana ku daina ba mu faliyatin in kuka dawo mana kun hada shine zai hada kowa da kowa kasa ya samu faliyatin amma to dan rashin mutunci sai a tsara muku mai a ƙara muku kudin wuta a ƙara muku kudin gas a ƙara muku kudin registration na university a ƙara muku kudin tax a ƙara muku kaza wai kawai sai a zo a ce ai ga za a sauƙafa muku za a sauƙaƙa muku raɗaɗi ga wasu 5,500 ko 50 kaso kun ban da gidadawa da kuka samu ka ƙara mu waɗannan ababen kuma yanzu ka dawo wai kana cewa za ka mun faliyatu za ka rage mun raɗaɗi wannan raɗaɗin kamar mutum ne fa ya zauna da kai ya ajiye kai tube ma riga ya kunna wa leda wuta ta rinka diga a kan ka yana haka tas in sai diga goma ya ce bari mu dan rage ma raɗaɗi sai dan zuba ma ciwo wuta sai ƙara tar tas wallahi wannan faliyatin din haka ne dan haka abinda barista ya faɗa mu zaɓo shi wa gabanni na gari ko mu za mu nemo su daurin suwaye wanda za su shiga wajen wannan malamai kullum ina kira ga dukkan malamanmu mu bar waɗannan 'yan siyasa mu fito da ɗalibai na ilimi wanda suke da ido biyu mu fito da wanda suke da ido ɗayan ma amma masu tarbiyya addini ɗalibanmu wanda suka san Allah in an ce kaza za su bi mu fito da su su yi wannan kan ku sake wani ya ruɗe ku wai malami kai ya yi siyasa ai akwai malaman da kullum nake cewa daman babu za mu yanzu kamar ni ai ba zan fito ba saboda ni ba zan fito ba ba zan iya tsayawa awa ɗaya in yi turanci fluently to kuma yaran turanci ne ranar gwamnati ya zan zama gwamna in je next meeting ko set meeting executive national executive meeting in je wajen in ce to da wani yare zan yi amma kamar barista zai ji turanci ya ji turanci ya ji larabci in ka ce mar turancin ya iya in ya zo larabci sai dai kai haka ya zama ɗalibinsa to sai ka zo ka ce kai ya shiga amma wasu malamai suka ga suna ta faɗa ai malamai ya za su bar karantarwa kai mu mu je mu yi ta karantar da hadisi da ayoyi da tafsiri da mun ba mu iya ba amma waɗanda suke da kafa'a da capability su zo su yi wannan shi ne abin yi kuma dole ku shirya ɗaliban ilimi masu son addini masu son wanda suka yarda Allah ne Allahnsu manzon Allah ne annabinsu to su shirya ku shirya ku zubar da 'yan siyasan nan ba wanda zai ba ka wani abin kirki ku zubar da su in ka zo zaɓe a Kano in dai da Malam Ibrahim Khalil ka dangwala mishi kawai wani ya ce ma ba zai ci ba ko zai ci in kuma shi inda yanzu suna nan suna haka ba su san mai addini ya zo in wani an a cikin suka ƙi dan suna jafin daji kai ya kai saboda wai bai da kuɗi Naja'atu haka ta ce Malam Ibrahim Khalil in INEC ta ce a ba da miliyan 500 ya za ka fito da ita ka duba to yanzu wannan ita gyara take so to wani INEC ne zai ce za zan zama gwamnati sai in kawo miliyan 500 Malam zancen kunya fa yanzu ku yi haƙuri ya wuce sai mun rinka kama suna din mara kunya bai ji kunya irin rashin kunya ba mu ko ba za mu ji kunyar faɗarsa ba ba wanda ba za mu ji kunyar faɗarsa da haka sabe ku tara hankalinku ku tsaya mu ba dan a ba mu wani abu ba za mu kuma dan Allah ba dan a ba ku wani abu ba mun san inda ake karɓar shinkafa mun san inda ake karɓar taliya mun san inda ake karɓar kuɗi amma muka ƙi zuwa mu karɓa kuma kar ku je ku karɓa duk wanda ya je karɓa ya tozartar da al'umma wallahi sai mun tsaya da shi gaban Allah ko malamin addini ko ɗan siyasa ko talaka ko sarkin gargajiya ko mai kuɗi ko ɗan civil defense ko ɗan civil society duk wanda ya tsaya ya karɓi wani abu ya murɗa mana zaɓe wallahi sai mun tsaya da shi gaban Allah wannan masifar da muke ci sai Allah ya tsora mishi ita a lahira fiye da ita wannan abun fa ba na wasa maganar imani ce yanzu so muke nan gaba kadan ta ma yazo safai ne sahudiya maimaita kamar yanda isafa ya fada sahun azzalimai da wanda ake zalunta sahun matuta da wanda ake cuta su koma nan su koma nan mu ga ina ne waye zai rinjaye ko ba ruwanmu wai ka ce ai ba za ku ci ba kan mu ci sai wata tsiya da da mu cikin yanzu ciyawa muke ci ai an ba ku bo ɗan nan ba ba za ka samu kuɗi ba yanzu da nabisu waye ana ni kuɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka faɗa gaskiya fa innahu la tubidu arziki ba ta nisantar da arziki wala tuqarribul ajal ba ta kusantar da mutuwa wani kana bayani sai anya wani ma da ya gugu mun waya kwanakin baya an kusan kashe sa hadisa kare
koi a zo a kashe wai a wannan rayuwar aka zo aka kashe ka dan Allah ba kai nasara ba za ka kashe malam Jabir dan Allah nasara yi ko ba nasara yi ba akwai sa ai duk wanda yake jin tsoron mutuwa bai yarda da Allah ba malam ya mutu bi sayfi ma ta biduni ta'addadat al-asbab wal maut wahida duk wanda yake wanda ba a kashe ba kana gadan ka garin kwaji ma da masara za su kashe ka yanzu ne sai hawo mota na tafi zariya ya hadari ya mutu sai a ce me bana da yazo ashe gara wani yazo ya kashe ka ma wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl malam wanda ya karanta ayoyin Qur'ani da hadisi ba abin da yake bashi tsoro sai dai in bai yarda da abin da yake karantawa in ka dauki Qur'ani da ayoyi wani abu ne na tabarruki to dauki karin kai amma reality a ƙarshe Allah madaukakin sarki yace wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustaba'atina min ar-rijal wan nisa'i والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله يجي صحاب بيد منزول صلى الله عليه وسلم جمي بضافه جهادي با جهادي انسو انتي في جهادي جهادي زي الأوكر وانا أبدا نفتا بضام جاجر سيبني قرسيا مزاقمي قرسيا مسايا والمستمعاتين من الرجال والنساء والولدان rauna na daga cikin maza rauna na daga mata yara suna cewa Allah ka fitar da mu da wannan garin da aka azzalimai suka zalunce mu yau talakawa ba azalunce su ba rauna na mata ba azalunce su ba rauna na maza ba azalunce su ba to dan ni ba za mu tsaya ba ka tsaya ce su waɗannan ababan wanda za ka fitar da su daga cikin wannan zalunci masu zalunci Allah ka taimake mu da taimakonka da agaza mana da agazawarka wanda ya gabatar da lakka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mai da shi gida lafiya ubangiji madaukakin sarki ya taimake shi Allah ya agaza mana ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda suka zo wajen wannan lakka Allah ya mai da kowa gidan lafiya Allah ya sa ba kabbara kuka zo kuka yi mana ba za ku koma gida ku yi aiki Allah ya sa ba kun zo ku yi ta kabbara ku yi ta ihu ba amma bai shiga zuciyarku ba Allah ya sa kowanne ɗaya daga cikin ku ya je ya zauna majalisarsa da abokansa ya kai wannan tunanin kuma ya tsaya a unguwarsu da local government ɗinsu haka za a yi ko ba a yi ba ka je wajen Allah kana da uzuri ko ba a yi ba kaka kake ka ce ai ba za su ji ba kaka ji wai ce ma da man sai sun ji ai ba man sha a fali ubi ba man sha a fali yasku daga cikin annabawa akwai wanda zai tashi ko mutum ɗaya bai da shi to sai ka ce da shi nasara ba ka je lahira a ce kai kai gaskiya ka faɗa ba su ji ba ne tafi aljanna to ka faɗi haka muke so kawai mu in suka ji lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum qalu ma'dhiratan ila rabbihim wa la'allahum yattaqun muna faɗa wannan ba wai dan ku ji ba ku ji ko kar ku ji mu mun sauke kuma za mu yi abin da ya dace in muka haɗu da ku a gaban Allah an gane فسيعلم الذي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ونشيل الجسيا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته